Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 31 ga watan Yulin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Aisha da kanin labarai.
To baba, ECOWAS ta bada wa'adin mako daya a dawo da shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum kan karagar mulkin kasar. Afirka ta tsakiya ta kada ƙuri'a da don yi wa dokar kasar garan Bawul. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ƴan gudun hijira daga kasar Sudan suna fuskantar kalubalolin samun agajin jinkai.
Kanin labaran kenan. Kamar yadda ka yi a kanin labaran, kungiyar ECOWAS ta ce sojojin da suka juye mulki a jamhuriyar Niger su dawo da gwamnatin farar hula, ko kuma ta dauki matakai masu tsauri a kansu.
Akwai matakai da aka dauka nan take wanda ya hada da rufe iyakokin kasar Niger, hana zirga-zirga, tsayar da cinikayya tsakanin Niger da kasashen Afirka ta yamma.
Suko ƴan kasar Niger sun bayyana rashin gamsuwarsu ga matakin ladabtarwa da ECOWAS ta dauka na azata kunkumi a kan kasar.
Niger ba ta iya jimirin takunkumi ko na kwana guda ne, ba na sati guda ba. Allah ya sani, kungiyar Sedea wanda ke jagorancin ta Tinubu no presidentin Nigeria. To saboda Allah, in aka ce an liƙe frontier kinmu da Nigeria, waggano mu. In aka ce Nigeria ta cire mana lantarki, waggano mu.
Haka zalika, a cikin shirin za ku ji martani da wasu 'yan Najeriya suka yi a kan juyin mulki na ƙasar Niger, wanda sojojin da suka aikata juyin mulkin suka bada dalilai na rashin tsaro da kuma matsayin tattalin arziki a matsayin hujjarsu ta yin juyin mulkin. Kana za mu kawo muku tattaunawa da Farfesa Usman Bugaje a kan yadda yake kallon matakin ECOWAS wurin ladabtar da sojojin da suka yi juyin mulki a Niger. To sai dai ba za mu samu daman kawo muku shirin ciki da gaskiya ba, saboda duba irin wainar da ake toyawa bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar Niger. To amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniyar. Dubban 'yan Niger masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar sun fito kan titunan babban birnin kasar Niamey, dauke da tutocin kasar Rasha, suna ayyana sunan shugaban Rasha tare da barranta kansu da Faransa da ta yi wa kasar mulkin mallaka a baya. Tuni mayakan Wagner suka fara aiwatar da ayyukansu a makwabciyar Niger Mali, kuma Moscow na iya kokarin faɗaɗa tasirinta a yankin. A wani taron gaggawa da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta yi a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a jiya Lahadi, ta ce za ta dakatar da duk wata hulɗa da Niger, sannan ta ba da umarnin yin amfani da ƙarfi har idan ba a maida zaɓaɓɓen shugaban ƙasar kan karagar mulki a cikin mako ɗaya ba. An zaɓi Muhammad Bazoum a matsayin shugaban ƙasar na tsarin demokradiyya shekaru biyu da suka gabata a karon farko da aka miƙa mulki cikin lumana a Niger tun bayan samun 'yancin kai daga Faransa a shekara ta 1960. Waɗanda suka jagoranci juyin mulkin sun bayyana cewa sun hamɓarar da shi ne saboda kare ƙasar daga tashin hankalin mayakan jihadi. Sai dai kuma masu fashin baki da ma 'yan ƙasar sun ce zance ne kawai na rashin dalilin juyin mulkin, wanda ya fi shafuwar rikicin iko na cikin gida da wato ba don tsaron ƙasar ba. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron a jiya Lahadi ya ce Faransa ba za ta labunci hare-hare a kanta ko kuma muradinta ba. Ya ce duk wanda ya kai hari a kan 'yan ƙasar Faransa, sojojinta, jakadunta da ma hukumominta zai fuskanci fushin Faransa. A jiya Lahadi, Afirka ta tsakiya ta kada ƙuri'ar yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan Bawul, wanda idan ya tabbata zai cire wa'adin lokacin mulkin shugaban ƙasa. Kana zai baiwa shugaba Faustin Archange Touadera damar sake tsayawa takara a karo na uku a shekara ta 2025. An zaɓi shugaba Touadera a shekara ta 2016 a karon farko kan wa'adin shekaru biyar, sannan kuma ya sake nasara a zaɓen 2020, wanda ya dace a ce shi ne wa'adin shi na ƙarshe a matsayin shugaban ƙasar. Sabuwar dokar za ta ba shi damar sake tsayawa takara a wa'adin shekaru bakwai, da kuma ba a ƙayyade iya wa'adin lokutan da shi ko kuma wani shugaba zai iya takarar shugabancin ƙasar nan gaba ba. An samu ƙarancin mutanen da suka fito kada ƙuri'a wata mazaɓar da ke arewacin wata unguwa a babban birnin ƙasar Banjul a sanyin safiyar jiya Lahadi, inda masu zaɓe aƙalla dozin biyu ne suka tsaya a kan layi a bisa rahoton kamfanin dillancin labarai na Reuters. Allah ya azurta kasar da ke kewaye mace wacce girmanta bata wuce girman Faransa ba mai yawan al'umma miliyan 5.5 da arzikin ma'adanan kasa da suka hada da zinari lu'ulu da itacin timba kana ta fuskanci tashe-tashen hankula da ya hada da juyin mulki da yan tawaye tun bayan samun yancin kai daga Faransa a shekara ta 1960. Sarki Muhammad na shida na Morocco ya bayyana fatar dawowar kwanciyar hankali sannan da sake bude iyakokin kasar da makwabciyarta dake arewacin Afirka wato Algeria wacce ta yanke dukkanin hulɗar diplomasiya da ita shekaru biyu da suka gabata. An kulle iyakokin kasashen tun shekara ta 1994 lamarin da ya haifar da rarrabuwar iyalai bayan da Morocco ta tuhumi makwabciyarta ta da hannu a wani harin masu ikirarin jihadi da yayi sanadiyar mutuwar wasu ƴan yawon bude ido biyu a wani hotel a Marrakesh. Sanadiyar kenan da yasa Algeria rufe iyakokinta da kasar. Ayyana yankin Morocco daga yankin yammacin Sahara da Isra'ila ta yi a farkon watan nan ya dada ta'azzara tankiya tsakanin Morocco da Algeria. Morocco ta bayyana cewa Isra'ila ta keta dokar kasa da kasa karara. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan kungiyar ECOWAS a karkashin jagorancin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta tsara jerin takunkumai da za a azawa sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar da bada wa'adi na mako guda su dawo da Bazoum Mohamed ko kuma a dauki matakin soja a kansu. Bayan taron wakilinmu wato Umar Faruk Musa ya yi wata tattaunawa da jami'in labarai na ofishin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu wanda ake kira Abdulaziz domin jin karin bayani.
Babban abin da shi wannan taro na shugabannin kasashen Afirka ta yamma ya cimma shi ne sun dauki matakai da na ɗaya dai sun yi Allah wadai da wannan juyin mulki da aka yi a kasar Nijar, sannan kuma an dauki matakai da dama domin ganin an koma yanda ake an dawo da halartacciyar zababbiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a jamhuriyar Nijar. Babban ɗaya daga cikin abin da aka tsayar da aka cimma shi ne ba wa su sojojin da suka yi wannan juyin mulki wa'adin kwanaki 7 akan cewa lallai su soke wannan tsari da suka fito da shi na su koma bariki su bar shugaba Muhammad Bazoum ya ci gaba da gudanar da mulki kamar yadda tsarin mulkin Nijar ya aiwatar, ko kuma su fuskanci tsauraran matakai ɗaya kuwa har da barazanar ɗaukar mataki na soja. Kuma kafin dai wannan cikar wa'adin akwai matakai da aka ɗauka na nan take wanda ya hada da rufe iyakokin kasar Nijar, hana zirga-zirga, tsayar da cinikayya tsakanin Nijar da kasashen Afirka ta yamma, tare kuma da dakatar da jirage zirga-zirgar jiragen sama na Nijar ta hana su ratsawa kasashen na sauran kasashen Afirka ta yamma, ko kuma wani jirgi ya bi ta kasar Nijar, ma'ana dai an rufe sararin samaniyar kasar Nijar din. To duka dai wa'annan su ne kaɗan daga cikin matakan da aka ɗauka domin ganin cewa an yi wasu waɗannan masu ta'anta da kai baya masu juyin mulki wata babba alama ta cewa lallai ba a maraba da wannan abu. Kuma kamar yadda shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya faɗa, dole ne kasashen Afirka su dage su tsaya a bayan shi shugaba Bazoum tare da tabbatar da cewa su waɗanda suka yi juyin mulki su sani cewa Afirka yanzu ba ta maraba da juyin mulki. Abin da ake yanzu kamar yadda ake a ko'ina a duniya shi ne a yi halastacciyar gwamnati ta hanyar zaɓe na demokuraɗiyya.
To amma baka gani yana yiwuwa sojojin nan su bijire, domin na ga sanarwar da ake cewa sun ba da tun jiya da shekarar da cewa kada a yi tunanin cewa za a afka musu da sojoji domin zai iya kawo fitina a cikin ƙasar ba ƙarama ba.
To ai babu wanda yake son dama a kai ga haka, wannan mataki ne na idan ta kure. Amma abin da ake so shi ne su da kansu su yi karatun tana su kuma amince su yi abin da ya dace, ma'ana su bar gwamnatin mulkin demokuraɗiyya ta Nijar su ci gaba da kasancewa. Barazana kuma idan sai ba wata barazana da su iya yi, domin wannan mataki ne da dukkanin kasashe suke goyon baya da ma duniya gaba daya. A taron ne yau akwai wakilci daga kungiyar haɗin kan Afirka da kuma manyan kasashe irin su Faransa da Amerika da kuma ma majalisar dinkin duniya da sun halarci wannan taro na yau da aka yi Abuja.
Abdul Aziz kenan jami'in yada labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga irin martanin da sojojin da suka yi juyin mulkin a Nijar za su maida dangane da wannan matsayin da kungiyar ECOWAS ta cimma, wanda kuma ga dukkan alamu tana da goyon bayan mafi yawan manyan kasashe na duniya waɗanda za su iya ba ta haɗin kai domin aiwatar da manufofinta, a ciki har da amfani da ƙarfin bindiga idan sojojin na Nijar ba su yi biyayya ga wannan tsarin ba. Umar Faruk, musamman Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron sauran shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijira da masu neman mafaka 19,000 ne suka gudu daga Sudan tun bayan da dakarun sojin kasar da kungiyar mayakan kasar suka fara fada a ranar 15 ga watan Afrilun bana. Kuma akwai kyakkyawar zaton cewa alkaliman za su ninka sau biyu zuwa ƙarshen shekarar nan. 'Yan gudun hijirar da masu aikin jinƙai sun bayyana irin kalubalolin da suke fuskanta. Malak Ahmad Abdullah ta baro Khartoum babban birnin Sudan tun mako ɗaya da ya gabata kafin ta gudu. Ta ce an harba mijinta har lahira a lokacin da ya fita yi wuce fa ne abin da za su sarrafa su ci. Ya fita tare da 'ya'yansu masu shekaru 13 da 15. Yayin da take magana tare da yunkurin danna hawayenta, ta shaida cewa wani sashen ginin da suke zaune a ciki ya kone kurmus tare da takardunsu na shaida. Kamar Malak Abdullah, baya ga fuskantar abubuwan alhini, babu wani tabbas a game da yadda rayuwar iyalai 'yan gudun hijira a Sudan ta kudu zai kasance, yayin da 'yan asalin kasar ta Sudan ta kudu za su iya zama wato ba zama neman aiki domin kula da iyalansu. Wajibi ne ga 'yan gudun hijira hijiran su nufi sansanin 'yan gudun hijira da ke maban wanda yake nesa da iyakar Sudan. Wata kungiyar Raji ta ce gudun hijira suna wato 'yan gudun hijira suna fuskantar manyan kalubaloli. Edmund Yakani Berizelius shine babban daraktan kungiyar Community Empowerment for Progress, wata kungiyar sa kai da ke Juba babban birnin Sudan. Ya ce 'yan gudun hijira daga Sudan suna fuskantar kalubale a bangaren samun taimakon jinkai a Sudan ta kudu, inda aka kwatanta su da waɗanda suke dawowa idan aka kwatanta su da waɗanda suke dawowa 'yan Sudan ta kudu, domin 'yan kasa wato domin sun shigo Sudan ne daga Sudan kasancewar su 'yan kasa, amma ko 'yan su wato su 'yan Sudan ana musu kallon bakin haure ne. Wasu 'yan gudun hijira sun bayyana bukatar su ta lafiya, amma suna fuskantar matsala wajen samun biyan bukatun nasu.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, matakin ladabtarwa da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta dauka da nufin tankwaso wato sojojin da suka juye mulki a Niger su maida hamadarin shugaban kasa akan kujera ya haifar da damuwa wajen jama'a, wato bisa la'akari da yadda ake ganin abin ka iya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. Tuni wasu suka fara kiran bangarorin akan bukatar warware wannan kikikaka cikin ruwan sanyi don kaucewa jefa kasar Niger cikin bala'i. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da yake bayyana matsayinsa game da jerin takunkuman da kungiyar Sedeawo ta kakabawa Nijar da sojojin da suka yi juyin mulki, shugaban jam'iyyar PNP dai a ƙarƙasa ɗan takara a zaben shugaban ƙasa na 2020 ɗin Tunukar Alhassan ya nuna fargaba a game da mummunan tasirin da abin ka iya yi wa rayuwar al'ummar wannan ƙasa.
Nijar ba ta iya jimirin takunkumi ko na kwana guda ne ba na sati guda ba. Allah ya sani. Kungiyar Sedeawo wanda ke jagorancin ta Tinubu no president kin Najeriya, to saboda Allah in aka ce an liƙe frontier kin mu da Najeriya waggano mu, in aka ce Najeriya ta cire mana lantarki waggano mu, da harkokin banki sojoji da su da iyalinsu babu wanda ke da incin fita babu wanda ke da incin shigowa biyan ma'aikata da ka gani ana biya Niger da sojojin da kansu da ake taimakon kasashen waje ne ha ba nan cikin Niger bane muke samu kudi da wani taimako na ci maka da magani wannan da kake gani duka kasashen waje to duka wannan an ruhe
jigo a jami'ar Model Lumana madagar kawancan yan hamayya Muhammadu Meduka na ganin matakan na shugabannin kasashen ECOWAS sun yi tsauri kuma duk da haka ba za su sa sojojin CNSP su ja da baya ba
ni a tunani na ita sai dawo ba su yi tunani ba sosai sai mu ce ma ita ga sai dawo kungiya ce wadda dai ta shugabannin kasa ba na al'umma kasashe ba dan haka wannan bai ba ko mutsadin zaratin kuma wannan abubuwa ne wanda ba shi sawa mutane su dawo saboda al'umma kasa ita ce ta sassan cikin halin da take
shugaban rikon kwaryar Chadi General Bahamat Idris Debi ya ziyarci birnin Yamai a jiya Lahadi dauke da sakon shawarwarin da taron ya tsayar inda suka gana da tsohon hafsoshin kasar General Salifu Modi to sai dai darajin kare haƙƙin demokradiya Abdi Idi na da shakku kan tasirin wannan yunkuri
takunkumi ana iya yin takunkumi amma matsalar abubuwan na suka kwatanta suna iya umfani ma da ƙarfi ba yi shi ba a Gine ba yi shi ba a Mali ba yi shi ba a Burkina dan menene sai a Niger ake yin shi Chad ba ta cikin gungun kasashen kuma kasashen namu suna buga gaba da gungun su kuma mugun abin shi kanshi ba demokarasi ta kashi ba to in yazo wajen sojina dangin shi na Niger menene zai wadi musu
daura da wannan haduwa kungiyar kasashen EMOA a nata zaman ta kakabawa Niger takunkumin harkokin kuɗi da na kasuwanci da suhuri shugaban jam'iyyar akal kasa Intanakar Alhassan ya shawarci bangarori su bi hanyoyin sulhu
abinda nake so gare shi shi bazo gare su su sojawa dan Allah su zamana adibin menene zai amfani kasan nan su yi shi kuma ganawa gani abinda zai amfani kasan nan shine su maido bazon ba sai iko shi kuma bazon kai ya rike su ga zuciya tai ya bar su ga aikin su a ci gaba da yin aiki tare da su saboda ɗan Niger ne masu jima Niger ciwo shi ma ɗan Niger ne mai jima Niger ciwo
ya zuwa lokacin aiko da wannan rahoto majalisar sojojin CNSP bata mai da martani kan matsayar da taron ECOWAS ya cimma ba to amma a sanarwar da kakakin majalisar Colonel Major Ahmadu Abdurrahman ya karanta a kafar gwamnati a jajibirin wannan zama game da kudirin kungiyar waɗannan sojoji sun ce a shirye suke su kare ƙasa daga dukkan wani yunkurin fito da shugaba Bazoum da makarrabansa da ƙarfi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto wasu 'yan Najeriya mai magwabtaka da jamhuriyar Niger sun maida martani ga juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi wanda ya haɓarar da shugaban farar hula Muhammad Bazoum lamarin da ƙasashen duniya suka yi Allah wadai da shi to sai dai sun bayyana mabambantan ra'ayoyi ne akan juyin mulkin ya ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
yayin da 'yan kasar Niger cikin juyin mulkin da suke gani sojojin Niger din sun yi wa shugaban kasar su da cewa ba a samu labarin zub da jini ba amma jama'a da dama a ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan wannan dacewar juyin mulki ko kuma akasin hakan wanda ya sa 'yan Najeriya ma da suke makwabta da jamhuriyar Niger din ke da nasu mabambantan ra'ayi akan hakan sojojin Niger din sun gudanar da wannan juyin mulki ne sakamakon abin da suka kira tabarbarewar harkokin tsaro da kuma tabarbarewar harkokin arzikin kasa Najeriya da Niger dai makwabta junari wannan yanzu haka ke makwabta jihohi biyar na Najeriya wanda dukkanin su ke fama da matsaloli ido guda ko a kwanakin nan ma da shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya ci da talafin man fetur su ma yan jamhuriyar Niger sun koka game da irin halin da suka shiga na ci da talafin wannan man fetur da aka yi a Najeriya da hakan ya shafi yan jamhuriyar Niger din akwai abubuwa da dama da aka diba daga Najeriya zuwa jamhuriyar Niger din wanda Najeriya ce ke samar ma jamhuriyar Niger din da kuma suke amfani da shi a yau da kullun don gudanar da rayuwarsu game da ya kamata sai dai Najeriya da Niger din sun fuskanci matsaloli iri guda musamman ma akan garuruwan da ke kan iyakoki musamman ma na hare-haren yan Boko Haram ko ISWAP a takaice a duk wayewan gari dai za ga motocin da ake kira giwa-giwa sun yi lodi daga Najeriya zuwa jamhuriyar Niger din amma ba da sanarwar rufe iyakoki da sauran kasashen da ke Afirka ya sa harkokin zarga-zargan ya tsaya cik musamman ma na manyan motocin da ke zirga-zirga daga tarayyar Najeriya kenan zuwa jamhuriyar Nijar. Wai wani shawara ɗan Najeriya ke da shi ga 'yan jamhuriyar Nijar ɗin? Kuma ya suke kallon wannan juyin mulki da aka ce sojojin sun yi wa fararen hula a jamhuriyar Nijar ɗin?
Malam, a gaskiya in an ce wahala a tsakanin Najeriya da Nijar, ni zan iya ce maka Najeriya ta fi wahala. Don in ka duba, Nijar ai karamin waje ne. Najeriya kuma ko da yake tana da yanki mai faɗi, amma Najeriya mun fi su yawa. Amma duk da haka, da shi dai muna roƙon Allah, Allah ya kawo mana damuna mai albarka da kuma rikice-rikicen nan da yake damun mu. In ba haka ba, ai wahala kam ana wahala. Nijar din ma ai wahala ne yasa zu haka, da kuma yanda aka takura musu shine har ya kawo ga irin wannan abin ya faru.
A ra'ayina dai wannan abin da ya faru kawai mu zamu musu fatan alkhairi ne. Wato su wanda suke Nijar su suka san inda abubuwan da yake damun su, amma mu anan mun san cewa ba ma son a ce yau an yi juyin mulki dan saboda komai zai koma baya. Daman ga talauci, ga kuma insurgency, ga wane ne kuma tashi rana ɗaya kawai a ce an yi juyin mulki, komai su zai tsaya tukunna. Ba wani ba zai gaba ba zai baya ba, sai lokacin da su sojoji suka gama iya shirye-shiryen su.
Juyin mulki a Niger ya riga ya faru, sai dai ana musu fatan alheri, Allah ya kawo musu sauki da kiyayewan na gaba. Saboda abin da yake faruwa, ba a shugaba biyu a kasa ɗaya. Sojoji sun ce sun karba daga hannun farin hula.
Wasu 'yan Najeriya kenan dake makwabtar da jamhuriyar Nijar ke bayyana ra'ayinsu game da yadda suke kallon wannan juyin mulki da aka yi wa fararen hula a jamhuriyar Nijar. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto. Wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Masana na ci gaba da fashin baki akan taron da kungiyar ECOWAS ta gudanar a Abuja, inda ta ɗauki matakan ladabtarwa akan sojojin juyin mulkin Nijar wanda suka kifar da zababbiyar gwamnatin farar hula. Abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta tuntuɓi Dr. Usman Bugaji, ƙwararre a fannin mulki a nahiyar Afirka, akan ko ya yake ganin wannan taron da ECOWAS ta gudanar da kuma matsayin da ta ɗauka akan sojojin na Nijar. Sage ce.
To Grace, wannan abu ne da kamar wuya an ce gurguwa da auren nesa. Ban san su shugabannin kasashen Afirka ta yamma, wato da ake ce ma ECOWAS, ban san me suka taka ba. Amma ni na ga da kwai wato sarƙaƙiya a cikin wannan matsayi da suka ɗauka. Misali, farko dai idan aka yi manajer haka, za a yi mamali haka? Za a yi Burkina Faso haka? Da sauran wuraren da suka yi irin wannan inda kwai? Domin in ka ce za ka yi manajer haka, to sauran ma ai in ka sojin laifin su ɗaya kuma duk cikin ECOWAS suke. Za a yi ce ai su kila an yi wata yarjejeniya da su bayan ɗan lokaci kaɗan za su sake da, amma wannan ɗin ma me zai hana ai wannan yarjejeniya da su? In haka ne? Na ɗaya kenan. Na biyu, ban san yanda ECOWAS za ta iya samun ƙarfin sojan da zai tunkari wata ƙasa ba, bayan kowane daga cikinsu yana ta ƙoƙarin ya ma magance irin barazanar tsaron da ke cikin ƙasarsa. Yanzu kamar Najeriya da ake gani ita ce babba ƙasa mafi girma a cikin ƙasashen Afirka ta yamma. Ga sojojinta nan sun kasa maganin abubuwan da ke cikin ƙasar. Shekara nawa aka yi ana ta ayi ba ana kila waƙala a ce haka ne, a'a ba haka bane ba, a ce an kasa maganin abubuwa ga su nan. Dibi Boko Haram, dibi waɗannan mutanen da suke a fashi a cikin ƙauyuka, dibi irin abin da suke, ina sojojin namu? Na uku, ban sani ba ko sun lura da yin wannan kuɗin sun garzaya sun yi cafa ko kuma sun yi taro ko sun yi aiken mutane a ƙasashensu makwabta kamar Chadi, kamar Mali, kamar Burkina Faso ɗin. Wani an faɗa har an nuna hotunan, wani ba tilas a 'yan jarida su kama ba ko su sani. Shin an san me suka tattauna a waɗannan ƙasashen? Idan misalin suka haɗu suka ce to dukkan sunan da yake sojoji ne, in za a yaƙi Nijar sai da a yaƙe su duka baki ɗaya. Grace, ki gaya mani wani irin yaƙi kenan za a yi?
To yaya kake ganin nuna ƙin jinin ƙasar Faransa da 'yan jamhuriyar Nijar ɗin suke yi, da kuma bayanan da ke nuni da cewan su sojojin juyin mulkin suna neman taimakon Rasha.
Na farko, kina ganin yadda aka tafi ofishin jakadan Faransa, aka yi zanga-zanga, aka yi ta kiran Faransa da sunaye, haka a ɗauko tutar ƙasar Rasha, ana nuna su sun bar Faransa da Turawan yamma da su irin su Amerika, saboda sun gane cutar su suke yi. Wani daga cikin mutanen in kin bibiya ya ce, ah, muna da uranium, muna da zinari, muna da diamond, nukul uke na energy, muna da kaza, muna da ka, amma ga munan kamar bayi. Faransa ta hana mu sakat, ga ɗan wani nan tura duk sun taya ta, ga wannan maganar ba karamin magana ba ce, ba za a yi wasa da ita.
To,
mutanen Mali ma abinda suke magana kenan, Burkina Faso abinda suke magana kenan, Niger abinda suke magana kenan, sauran kasashen irin su Chad da sauran da ba su fito su kai wannan zanga-zangan ba, ra'ayin jama'ar su kusan ɗaya ne da irin wannan. Har yau abinda nake ganin, ko an tsaya an duba ko ba a duba ba, in ka ga abinda suka furta bayan ita ECOWAS ɗin, shi General Abdulrahman ɗin wato mai magana da yawunsu, da kuma yadda 'yan ƙasar suka yi zanga-zanga, suka ce su fa shirye suke su kare ƙasarsu daga duk wani hari da za a kai musu. Sa'annan suka kuma fito da 'yan ƙasarsu, suka ce su 'yan ƙasar ma da kansu za su kare ƙasarsu. To, kashe su za a yi baki ɗaya? To, ina yi tsammani za a bi lalama da hanyoyi na diplomasiya da ake yi, a ce to, in kun yi wannan ga abin da ya kamata, domin ni sai in ga babu da ƙarfin da za mu iya yi ma wata ƙasa tilas.
Yawa, kamar yadda kake bayyanawa Dokto, akwai waɗanda suke bayyana cewan batun ƙungiyoyi kamar ECOWAS ɗin nan an sha su sun warke, sabili da duk wahalhalun da suka shiga da matsalolin da suka shiga, ECOWAS ɗin nan bata fita ta ce wani abu ba sai wannan karan da aka yi juya mulki, kuma suna bayyana cewan ai ba kansu aka fara ba, kamar yadda ka bayyana suna magana kamar wannan ƙungiya tana magana da baki biyu.
Sarƙaƙiya kenan cewa wannan abin da suka yi magana, to shi ɗin ma za a gaya ma sauran ƙasashen da suka juya mulkin, ko kuwa za a ce Nijar, wato za a yi wariya kenan, a ce ita Nijar kawai aka zaba aka yi mata hata. To, ai, idan ta kai cappa a wajen sauran da sojojin da ke mulkin, su ma za su san cewa to in suka bari aka yi ma Nijar abin da ake son a yi mata, to su ma za a yi musu ɗauki ɗaiɗai. Ai, suna da hankali, saboda haka za su iya haɗa kai su haɗa sojojin su wuri ɗaya, tusu su taimaki Nijar, ya za a yi da su.
Dr. Usman Bugaji kenan a hirarsa da Alheri Grace Abdu. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
To, a taƙaicen, dubban 'yan Nijar masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a ƙasar sun fita kan titunan babban birnin ƙasar Niamey dauke da tutocin ƙasar Rasha, suna ayyana sunan shugaban Rasha tare da barranta kansa da Faransa da ta yi wa ƙasar mulkin mallaka a baya. Tuni mayakan Wagner suka fara aiwatar da ayyukansu a makwabciyar Nijar Mali, kuma Moscow na iya ƙoƙarin faɗaɗa tasirinta a yankin. A jiya Lahadi, Afirka ta Tsakiya ta kaɗa ƙuri'ar yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar Garambawur, wanda idan ya tabbata zai cire wa'adin lokacin mulkin shugaban ƙasa. Kana zai baiwa shugaba Faustin Archange Touadera damar sake tsayawa takara a karo na uku a shekara ta 2025. An zaɓi shugaba Touadera a shekara ta 2016 a karon farko kan wa'adin shekaru biyar, sannan kuma ya sake nasara a zaben 2020, wanda ya dace a ce shi ne wa'adin shi na ƙarshe a matsayin shugaban ƙasar. Sarki Muhammad na VI na Morocco ya bayyana fatar dawowar kwanciyar hankali, sannan da sake buɗe iyakokin ƙasar da makwabciyarta da ke arewacin Afirka, wato Algeria, wacce ta yanke dukkanin hulɗar diplomasiya da ita shekaru biyu da suka gabata.
Da masu sauraro, da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Idan kuma Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi, za mu zo ɗauke da wani sabon shiri wanda zai zo muku a daidai ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga Malam Lambo Ahmadu Buka, ɗan asalin birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar, mazaunin birnin New York, wanda wato na rasuwar babbar 'yarsa kenan, Hajiya ta wulli wanda Allah ya mata rasuwa a ranar Juma'a a birnin Yamai. Da fatan Allah ya kanta da sauran magabata duka. Yanzu a madadin waɗanda suka taya ni gabatar da shirin, musamman Aisha Ba'azu ta taya ni gabatarwa, da kuma Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni da injiniyanmu Mr. Charleston. Baba Yakubu makeri ne nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.